الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ينزول مكي مغانا daren larabane daidai da daren 22 ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam na shekara 1435 daidai da 25 ga watan disamba shekara ta 2013 wannan shine kasar na 15 daga cikin jeren karatuttukan littafin sharhu sunna wallafar al-imamu muhyi sunna الحافظ البغوي الله ملوك كنسر كي غافر تابش كراتين دمك وطاكي دا كراتون حديثي دا ايكي دا شي شي نظام لا في هذا مسلمي نعم عشرين دا خدوغا وطن ديسمبر تو عوين دا اكربو تاكينا عشرين دا خدوغا وطن ديسمبر الله ملوك كنسر كي يتيمك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Idan jama'a basu manta ba, muna cikin Kitabul Iman, a inda al-Imam al-Baghawi ya tattaro mana waɗansu ayoyi na Al-Qur'ani da kuma kaɗan daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. A inda muka ji hadisin farko ya ɗauko mana tarihin farkon bid'ar da ta fara bayyana a yankin ƙasar Basra da kuma Khurasan. Ita ce bid'a dangane da musun kaddara, cewa Allah madaukakin sarki bai san abin da zai faru anjima gobe ko kuma gaba ba. Wannan bid'a ce wadda ba a taba jinta a zamanin Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama, a cikin sahabban shi ba a taba jinta ba. Aka samu wani zindiki mai suna Ma'abdin al-Juhani, shi ya fara bayyanar da ainihin wannan bid'a. Muka ji yadda ainihin manyan malamai cikin malaman farko su Humaydu dan Abdurrahman da Yahya dan Ya'mur suka je suka zauna da malamin su Abdullahi dan Umar, suka bayyana mishi wannan al'amari kuma ya barranta daga waɗannan masu irin aqida. Sannan ya ruwaito hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ta hanyar ainihin mahaifin shi har zuwa ga maganganun da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar da cewa na daga cikin rukunan imani, dole ne kai imani da kaddara duk abin da ka gani yana faruwa a duniyan nan, ka yadda cewa Allah ya san da wannan abu kuma Allah madaukakin sarki shi ya tsara wannan abu. Idan ba ku manta ba, a jiya sai na fara bayanin cewa wannan ya dauke mu zuwa ga wani mataki a karantar da aqida, shine matakin bayyanar da tarihin bayyanar bid'a. Mutane kullun suna zargin mu ƴan salafiyya da cewa me yasa ne kullun mu muke ba da muhimmanci magana dangane da sunna, magana dangane da bid'a. Hakikanin al'amari, kamar yadda jiya kaji na fara bayyanawa, dukkanin da'awar da ta ginu bata ba da muhimmancin magana dangane da bid'a da kuma magana dangane da sunna ba. Akwai yiwuwar rugujewar wannan da'awa ko kuma samar da rudani a cikinta, ko kuma samar da wasu shubuhohi a cikinta, ko kuma ita wannan da'awa ta zama wani fage wanda zai taimaka wa 'yan bid'a su yi ƙarfi a cikin ainihin wato wannan da'awa, in ya so daga ƙarshe in ma su dargaza ta ko su ainihin tarwatsa ta ko kuma su kawo rikici mai girma a cikinta. Ina fatan duk wanda yake sauraron wannan kasan na 15 yayi kokarin ya saurari kasusuwan baya tun daga na 1 har zuwa na 14, musamman ma shi na 14 din, a inda na fara bayanai dangane da tarihin bayyanar bid'a, a inda na kakkasafta zamanin har zuwa ainihin wato zamani na 5 wanda shine zamani na ƙarshe wanda nake kan magana akai, wanda wannan zamanin yana fara daga shekarar hijira ta 232 har zuwa hijira tana 324. Bid'o'in da suka bayyana a wannan zamani sun bayyana ne ta hanyar wasu mutane guda biyu, shedanu daga cikin ainihin shedanun wancan zamani. Waɗannan mutane, kamar yadda na fara bayani, na farkon su shine Abdullahi dan Sa'idu dan Kullab, wanda ya mutu ne shekarar hijira na da 242. sai kuma Muhammad dan Kiramis Sajistani shi kuma ya mutu bayan shi da yan shekaru kadan shine ya rasu shekara ta 255 bid'o'in da waɗannan mutane suka kirkiro su ga suka ma haka bari mu fara da shi Ibn Kullab Ibn Kullab ya kirkiro manya-manyan bid'o'i guda biyu a inda ya musu sifofin Allah madaukakin sarki na ikhtiyari kamar misali a ce Allah yana murna Allah madaukakin sarki yana fushi da makamantan sifofi irin waɗannan duk sai ya kore su ga Allah madaukakin sarki yake nuna cewa Allah madaukakin sarki ba shi da wata siffa ta yarda ko ta murna ko ta farin ciki ko makamantan haka Allah madaukakin sarki ya kiyaye Abul Hasan al-Ash'ari wanda yake yayi karatu a hannun shi bayan da ya bar aqidar mu'tazilanci wanda mijin uwar shi ya dora shi akai in ba kuma ta ba a wannan gaba muka kwana jiya Abul Hasan al-Ash'ari uban shi ahli sunna ne sai ya rasu kamar yadda kake ganin irin dabi'u na ahli sunna a yanzu sai suka faru mutun ya rasu sai kowa ya ce yana tsoron ya auri mata shi dan ka a zarge shi shikenan wannan dan bid'a sai zo ya aure ta Abu Ali al-Jubba'i shi kuma shine shugaban mu'tazilawa a wannan lokaci mu'tazilawa masu wannan aqida ta musun sifofin Allah gaba daya to me kake tunani wannan yaro agola ya je ya zauna a hannun wannan katafaran bataccen mutum dan haka sai tashi da wannan aqida amma bayan shekaru 40 sai kuma yaji aqida bata zauna mishi ba sai ya rinka sallah yana istikhara yana roƙon Allah sai ga manzon Allah zo mishi a mafarki sai ya ce manzon Allah al'amura sun rikice mishi sai manzon Allah sai ya nuna shi sai ya ce mishi alayka bi sunnati kai dai ka rike sunnata yana nan haka sai ya hadu da su Ibn Kullab da ya hadu da su Ibn Kullab sai ya ji aqidar su ta danfi dama-dama fiye da wanda mijin uwar shi ya dora shi akai domin mijin uwar ya dora shi akan aqidar kiyamar sifofin Allah gaba daya cewa Allah bai da sifa ko kwana zai iya ce maka Allah sami'un ne amma sai ya ce bila sam basirun bila basar duk wata siffa ta Allah wannan yana daga cikin aqidar mu'tazilawa dangane da sifofin Allah sai kuma dangane da abubuwan da ya shafi mu'amalantar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mu'tazilawa suna inkarin shiga aljani a jikin ainihin mutum wannan aqidar tana daga cikin aqidojin da suka saba ma ahli sunna akai babban dalilin su akan haka shine suna gabatar da hankali a bisa nasu zan dawo zan yi magana akan su insha Allah ta'ala sakamakon wannan sai su ce to kai ka dubi yadda aka ce girman aljani yanzu ya za a ce zai iya shiga cikin jikin mutum duk ayat da ka kawo musu ba za su yadda ba duk hadisan da ka kawo ba za su yadda ba waɗannan su ne mu'tazilawa haka bangaren fiqhu suna cewa mace tana yin sallah tana yin azumi dan tana yin haila ma'ana tana yin haila ba zai hana ta ta yi sallah ba tana yin haila ba zai hana ta ta yin azumi ba me yasa sai suka ce qur'ani kawai ya hana asadu da ita ne amma qur'ani bai hana ta sallah ba qur'ani bai hana ta yin azumi ba to waɗannan suna daga cikin kadan daga cikin su sune aka fi sani da yan qalaqatu ko yan tsine ko makamantan haka ina fata an gane waɗannan irin aqidu nasu sun saba ma ainihin ahli sunna a hannun wannan jabbiri wannan yaro ya girma bayan shekaru 40 ya riga ya dasu akan wannan aqida amma da yake Allah madaukakin sarki bai nufe shi da ya mutu akan bata ba da ya wannan mafarki ya ci gaba da roƙon Allah sai kuma ya hadu da su Ibn Kullab to su kuma su Ibn Kullab suna cewa sun yadda da sifofi daga cikin sifofin Allah waɗanda ga su ina so in karanto daga bakin Abul Hasan kamar yadda ya ce ya ji wannan malami nashi Ibn Kullab ya ce Abul Hasan ya ce qala Abdullah Ibn Kullab inna Allah subhanahu lam yazal qadiman bi asma'ihi wa sifatihi wa annahu lam yazal aliman yace Ibn Kullab ya ce Allah bai gushe ba tin dama yana tare da dukkan sifofin shi da sunayen shi gaba daya dan haka tinda Allah yake Allah bai gushe ba cikin sani qadiran Allah bai gushe ba cikin iko hayyan Allah bai gushe ba cikin rayuwa sami'an Allah bai gushe ba yana ji basiran mai gani azizan mai buwaya jalilan babba kabiran mai girma aziman mai kasaita jawadan mai karamci, wahidan Allah guda ne, ahadan kuma Allah ɗaya ne, samadan abin nufi da bukata, fardan babu kamar shi, bakiyan Allah yana nan wanzaje, awwalan Allah madaukakin sarki shi ne na farko, sayyidan kuma Allah sayyidi ne, jagora ne, sannan malikan Allah mai mallaka ne, rabban kuma Allah ubangiji ne, rahiman kuma Allah mai rahama ne, muridan Allah shi ne abin nufi, sannan muhibban Allah mai nuna kauna ne, mubghidan kuma Allah madaukakin sarki mai nuna kiyayya ne, radiyan kuma Allah madaukakin sarki bai gushe ba cikin nuna yarda, sakhitan kuma Allah madaukakin sarki bai gushe ba cikin fushi, muwaliyan kuma Allah yana da dabi'a ta nuna kauna, mu'adiyan kuma yana da dabi'a ta nuna kiyayya, qa'ilan Allah mai magana ne, mutakalliman sannan yana zance, bi ilmi wa qudra wa haya wa sam wa basr wa izza wa jalal wa azama wa kibriya wa karam wa jud wa baqa wa ilahiyya wa rahma wa irada wa karahiyya wa hub wa bughd wa rida wa sakhat wa wilaya wa adawa wa kalam. Wadancan maganganun ne da yana fadin ainihin sifofin su, sannan wa inna zalika min sifati dhat, wadannan suna daga cikin sifofin zati. Abul Hasan al-Ash'ari ya fadi wannan magana a cikin littafin shi Maqalatul Islamiyina Waqtilaful Musallina. Kun ga wannan littafin, ya kamata ɗaliban ilimi da malamai su samu wannan littafi, domin yana bayyana aqidojin musulmi da kuma irin inda musulmi suka haɗu ko kuma suka saba. Abul Hasan al-Ash'ari shi ya rubuta wannan littafi. Wannan littafi kace na tarihi ne, kace na bayanin aqida ne, na bayanin kungiyoyi ne da makamantan haka. Kana buƙatar ka samu wannan littafi, zan dawo magana ainihin akan shi insha Allah ta'ala. To anan waɗannan sifofin suna daga cikin sifofin da Ibn Kullab yake ainihin tabbatarwa. To amma a cikin tabbatar da waɗannan sifofin kuma sai yana kyamar a danganta waɗancan sifofi da na fara bayani dangane da dunkulalliyar aqidarsu. Ita ce mai kore sifofi waɗanda yake riya cewa waɗannan sifofi ba a danganta su ga Allah, kamar yarda, kamar fushi, kamar so da makamantan ainihin haka. Kenan za ku ga akwai tufka da warwara a cikin ainihin aqidar tasu, ayyukan gaba, ayyukan baya. Wannan ita ce aqidar da Abul Hasan al-Ash'ari ya fara samun kanshi a ciki, ya zauna a kanta har sai da ya shekara 20, ya kai wajen shekara ta 60 kenan yanzu a duniya. Yanzu amma ya dan samu bambanci, da yana musun dukkan sifofi, yanzu ya dawo ya yadda da ainihin waɗannan sifofi. Ina fata an gane. Da tafiya ta tafiya Abul Hasan al-Ash'ari, kamar yadda zan zo ƙara jaddada tarihin, kuma kamar yadda a wurare daban-daban na ɗan rinka tsukuro muku wannan tarihin, ya dawo ya sake rikicewa waɗannan abubuwan ma sai bai gamsu da su ba, domin malaman nashi a wannan lokaci suna inkarin wasu abubuwa da yace in ya karanta Qur'ani sai ga gasu tabbatattu. Yadullahi fawqa aidihim, hannun Allah sama da hannunsu. Sai su ce mishi amma fa Allah bai da hannu, sai dai a ce ƙarfi. Sai ce to amma gashi Allah ya ce yadullahi. Sai ce Ar-Rahmanu 'alal arshi istawa, Allah mai rahma ya daidaito akan al'arshi. Sai su ce amma fa ba daidaituwa ake nufi ba, istaula ake nufi, ya mamaye ni, ya sarauta shi ta kai haccan. Sai sake jin nan ma bai latsu ba, sai ya ci gaba da addu'a. Nan ma sai sake ganin manzon Allah a mafarki, ya gaya manzon Allah al'amura sun rikice mishi. Manzon Allah ya ce mishi alayka bi sunnati, kai dai ka rike sunnata. To shikenan ya ci gaba da addu'a, sai Allah ya hada shi da almajiransu Imam Ahmad ibn Hanbali, a inda suka karantar da shi Kitabus Sunna. Kitabus Sunna yana ɗaya daga cikin tafan da yau zan kawo bayyana muku a wata munasaba insha Allah. Da ya koyi wannan karatun littafin, sai Allah madaukakin sarki shiryar da shi ya dawo kan hanyar daidai. Da ya dawo ne anan ne ya rubuta littafai manya-manya guda uku, Al-Ibanatu an Usulid Diyana. Wannan littafi shine littafin da yafi kowanne shahara, wanda ya bayyana ire-iren waɗannan aqidoji. Sannan sai kuma ainihin Al-Luma'us Saghir, Al-Luma'ul Kabir, ya rubuta su bayan kwana 40 kamar yadda na ka tarihin kwanaki, ya fito ainihin ya bayyana wa duniya cewa yanzu ga aqidar da yake akai. Sannan ga littafin shi Risalatun ila ahli Saghar, ila ahli Saghar bi babil abwab. Wannan littafi ne ya rubuta, ya aika wa mutanen wani gari, yana bayyana musu aqidar da a yanzu yake akanta. Waɗannan littafan kana buƙatar ka same su ka karanta su, za ka gane gaskiyar magana da na fara tayarwa a jiya, cewa me yasa so da dama nakan ce kai aqida Ash'ariyanci kake bi ko aqida Kullabiyanci. kun ji wannan ita ce aqidar kullab din. To wannan aqida ta kullab ita ce Abul Hasan ya zauna akan ta shekara 20, ita ce take inkarin cewa Allah a sama yake, Allah zai zo ranar alkiyama da makamantan waɗannan abubuwa. Wannan aqida ita ce ta yadu da sunan cewa aqida ash'ari. Amma kai in ka gamsu da wannan tarihin wanda na kawo maka, zaka fahimci cewa to yanzu Abul Hasan al-Ash'ari ya bar wannan aqida, ya dawo ya rasu akan aqida ta salaf, aqidar malaman hadisi, a inda shi da kanshi ya rinka bayyanawa a ko'ina, gashi nan a cikin littafin shi. To daga nan ne yanzu zaka natsu ka fahimci kenan wannan aqidar da iyaye da kakanni, malamai da shehunnai, hujjubai da magabatan mu a Najeriya suke dora mutane akai, aqidar al-wujud wal qidam wal baqa'u da sauransu, da kuma inkarin siffofin Allah na da hannu, Allah na da kafa, Allah zai zo, Allah na sauka. Wannan aqidar ba aqidar ash'ari bace, dan ne ash'ari ya batta. Yanzu sai ta tabbata aqidar waye kenan, aqidar kullab. To shi yasa kullun za ku ji ina cewa kai ash'ari ne ko kullabi ne kai, mana mu ba mu yadda wannan aqida a danganta ta zuwa ga ash'ari ba, don ya batta kuma ya bayyana ya batta ga littafin shi karara. Yau kusan shekaru 15 da suka wuce na karanta wannan littafi na al-ibanatu an usulid diyana, zaka ji in ma baka iya karanta ka je ka samu kasusuwa kenan. Ashe wannan yake nuna wannan aqida da ake cewa aqida ash'ariya, ashe kuskure ne ci gaba da danganta ta zuwa ga aqida ash'ariya, domin ya rasu akan aqida ne salafiya shi wannan mutum, ya bar wannan aqida. To kun ga ababi na adalci, in an fahimci wannan tarihin da sai a ci gaba da danganta aqida zuwa ga Abdullahi dan Sa'id al-Kullab, dan haka gaskiya aqidar da take inkarin siffofin Allah al-akhbariya take tabbatar da wasu siffofi guda 7 ko 8, wannan aqidar ba ita ce aqida ash'ariya ba, amma aqida kullabiya ce. Ko an fahimta jama'a? Kuma kai ka natsu da kyau, inna ba da wannan littafi da ke hannuna ka je ka sami kofin shi ka je ka karanta, zaka tabbatar da waɗannan abubuwan, kuma kai karatun ta natsu a ƙarƙashin wannan. Gaskiya saboda Allah, aqida ash'ariya da ake cewa kuskure ce aqida ta kullabiya ce. Ash'ari aqidar da ya rasu akai ita ce aqidar da ya rubuta cikin littafin shi ita ce aqida ta salaf, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. To sai mu dawo kan wannan wanda shine ainihin ya saka ash'ari a cikin wannan muguwa aqida. Kun ji bid'a ta farko wanda muka ce ya ainihin bayyana, sai bid'a ta biyu ita ce Allah yana da magana ne nau'i biyu, wai Allah yana da al-kalamun nafsi, yana da kuma al-kalamu al-lafzi. Me yake nufi da wannan magana? Al-kalamun nafsi, Allah yana da magana wadda shi kadai ya kadaitu da ita, kuma Allah yana da magana wadda take iya fassaruwa zuwa ga halittun shi, dan haka sai ya saukar da Al-Qur'ani da magana wadda take al-kalamun lafzi, wadda ake iya fassarawa halittun shi su iya fahimta. To kirkiro wannan ma cewar Allah yana da nau'in magana guda biyu ita ma aqida ce ta bid'a, wadda take lazimta cewa Qur'anin nan da muke karantawa a yanzu din nan ba shi ne irin yadda Allah ya faɗe shi ba, a'a Allah ya faɗe shi da wani kalami ne nafsi, wata irin magana tashi, amma sai aka juya aka fassara shi da irin wannan kalmomi waɗanda suke daidai da irin waɗanda muke karantawa. Fadin haka bid'a ne, domin yana komawa a fakaice zuwa ga aqida ta khalqul Qur'an. Ina fata an gane aqida cewa Qur'ani ba magana Allah bane, amma Qur'ani ma'anar maganar Allah ce. To waɗannan bid'o'i guda biyu Abul Hasan al-Ash'ari da ya koye su, kuna ji ko? Shi kuma da ya tashi sai yayi ƙarin wasu bid'o'i guda biyu akai kafin ya tuba din kenan, ya dawo bin aqida ta salafiya da ya koya, sai ya ƙara guda biyu. Ta farko da ya ƙara ita ce dangane da abin da ya shafi aqida ta qadariya, sai dibo aqida qadariya sai yarba a ciki, dan haka sai ya saka cewa dan adam ayyukan da yake aikatawa to shine yake samar da halittar wannan ayyukan, ba Allah bane. A halin wannan ya saba Qur'ani, Qur'ani na cewa wallahu khalaqakum wama ta'amaluna, Allah ya halice ku da ku da abubuwan da kuke aikatawa. Shi kuma sai kirkiro aqida cewa a'a ayyuka din nan da ake gani to wannan ainihin gaskiya saboda Allah mutane su suke yin abubuwan su ko an fahimta to sa'annan sai kuma aqidar jabariya sai ta sake shigo mishi a fakaice a karkashin wannan cewa dan haka duk abin da yake faruwa game da dan adam to hakikanin al'amari dan adam bashi da wani ta cewa akan haka shine kuka ji jiya na kawo muku Ibnu Arabi Al-Hatimi At-Ta'i yana da irin wannan aqida wa inni tawran fil masajidi rati'u wa inni tawran fil masajidi raki'u wa inni tawran fil kana'is rati'u idza kuntu fi hukmi shari'ati asiyan fa inni fi hukmi al-haqiqati ta'i'u adinu bi dinil hubbi anna tawajjahat raka'ibuhu fad-dinu dini wa imani wadanda suke cewa duk inda ka samu kanka daidai ne in ga ganka a masallaci kana sujuda Allah ne ya kai ka ba kai kaiwa kanka ba in ga ganka a coci kana haleluya kana rawa kana banjo nan ma kaddara ce in ga ganka kana kada mandiri kana bautar gunki duka shine Ibnu Arabi yake cewa adinu bidinil hubbi ni addini na na soyayya ne da hadin kai anna tawajjahat raka'ibu duk inda ka rauka addini ta kada da ni bi nake faddinu dini wannan addini nawa ne wa imani kuma na yadda da wannan to kun ga ire-iren waɗannan aqidojin jama'a shi yasa za ku ga cewa galibin waɗannan yan bid'o'i suna da abubuwa da dama dangane da kwaikwayon kafirai kuma zaka ga yan bid'a ba sa kyamar duk wani nau'in kafiri da duk abin da yake ahlus sunna kadai suke kyama ina son ku fahimci wannan da kyau yan bid'a ba sa kyamar duk wani nau'in kafiri za su iya hada kai da shi ahlus sunna kadai gashi nan kalmar ta bayyana a cikin jawabin babban shehi yana cewa da azabi dan izala gwamma azabi kirista saboda yafi kusanci da kirista ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya kiyaye to wannan kenan to sannan bayan wannan ainihin bid'a da ya kara sai kuma bid'a ta biyu wanda ya kwaikwayi jahaniya a ciki cewa imani kawai ka fade shi da baki ko babu imani a zuciyarka kawai kai musulmi ne 100% kuma duk wani mugun aiki da zaka aikata ba zai cutar da kai ba Ash'ari ya kara waɗannan bid'o'i guda biyu akan waɗanda ya koya daga wurin malamin shi jama'a kun ji wannan bid'a wadda ta biyo ta hannun ainihin Abdullahi dan Sa'idu dan Kulla wadda daga ƙarshe Ash'ari ya dauka ya raya ta amma kuma ya tsallake ya tuba ya batta to sai dai kai ciwo sai aka ci gaba da danganta wannan aqidar zuwa gare shi ko kun fahimta jama'a to idan ka dubi ƙara-ƙaran da yayi gaskiya ne zaka iya danganta wannan abin zuwa gare shi to amma tunda ya tuba ya bari yanzu kaga duk wanda ya danganta abin zuwa gare shi kuma yayi ba daidai ba ina fatan mun gane Allah madaukakin sarki ya kiyaye to sai kuma bid'an Muhammad dan Kiram As-Sajistani wanda dama muka ce a wannan zamanin su ne mutane biyu waɗanda suka kirkiri ainihin bid'o'i shi bid'o'in da ya kirkiro a wannan zamani nashi manya-manyan bid'o'i guda ainihin uku ne bid'a farko shine da shi da mabiyan shi suka lazimci aqida ainihin jismiyya suna cewa Allah yana da jiki to a ka'idar tauhidi jama'a in Allah ya ce yana da zati in annabi ya ce Allah yana da zati ko ba za ka fassara kalmar zati ka ce jismu ba sai dai kawai ka ce zati to menene zati sai kai kokarin fassara zati shine abubuwan siffofi na Allah madaukakin sarki in aka hada su waɗannan tattaruwar siffofin su ake kira zatin Allah to bangaren waɗannan siffofi fa kowanne kuma sai a kira shi da sunan da Allah ya kira shi Allah ya kira wani bangare da hannu Allah ya kira wani bangare da kafa ya kira wani bangare da yatsa ya kira wani bangare da ido da makamantan waɗannan amma ba a canza kalmar da Allah ya faɗa in Allah ya ce yadu an fahimta kai ma sai ka ce yadu sai inda wani yare zaka fassara sai ka dubi wacce kalma ce za ta tsaya matsayin wannan to matsalar da muke samu a harshen Hausa shine kalmar zat idan ka tashi fassara ta da Hausa za ta bayi zuwa ga kalmar jiki to abinda Bahaushe zai fahimta jiki to ba kuma shine hakikanin abinda ake nufi da zat ba dan haka kaga tun farko malaman Hausawa ba sa fassara zati sai su ce zati din kawai saboda an ce jiki abinda yake bayuwa ga harshen Hausa ya saba abinda zati yake bayuwa a harshen Larabci to kuma ba a haka dangane da bangaren tauhidi ko kun fahimta jama'a a karkashin wannan Muhammadu dan Kiram da shi da mabiyan shi sai suka kirkiro aqidar cewa Allah yana da jismu
sai dai su ce lakal ajisa, sai dai kuma jismu din ba kamar sauran ajisamu ba. To kuskuren da ke cikin wannan shine amfani da kalmar jismu, babu ita a cikin Qur'ani, babu ita a cikin hadisi, dan haka abin da ya dace da sai amfani da kalmar zat. Ina fata an gane. To wannan bid'ar da suka kirkiro ita ce bid'a ta farko. Bid'a ta biyu har wa yau da shi da mutanen shi suka ainihin kirkiro cewa da Allah baya magana, daga baya ne ya dawo yana magana. To menene sharri da ke cikin wannan aqida? Shine nuna na kasa ga Allah cewa Allah ba kammalalle bane tun asal. Bid'a ta uku ita ce magana cewa imani shine ka fadi da baka. Indai kace kai kai imani kawai shikenan, koda zuciyarka kai kafiri ne, sai suka ce daidai kake da kowane irin imani duk aikin shi, kai kuma duk sabanka baka gaza daga wancan ba. To waɗannan bid'o'in guda uku jama'a su ne jimillar bid'o'in da Muhammad dan Kiram ya kirkiro a waɗannan zamanin. Waɗannan bid'o'in guda biyu da suka faru a wannan zamanin, bid'a ta bangaren Abdullahi dan Sa'idu dan Kulla, bid'a ta bangaren ainihin wato Sijistani. Waɗannan bid'o'in sai suka kasu kashi biyu. Yan Shi'a sai suka ɗauki bangaren bid'ar Kiramawa, waɗanda ke danganta kansu cewa su Ahlus Sunna ne, su kuma sai suka ɗauki ta bangaren Kullabawa. Duk ya kamata ka san waɗannan a tarihi, saboda karkaje kana karatu sai ka rude, sai ka ji an ce a wannan aqida ta ainihin wato mu'tazilanci ce, gata kuma tattare da yan Shi'a, wannan aqida ta jahamanci ce, gata tattare da yan Ash'ariyya. Duka sun rinka tarayya ma junan su ne wajen waɗannan bid'o'i. Amma ka ji duk inda suke tarayya da juna ba su taba yarda sun yi tarayya da Ahlus Sunna akan aqida ko daya ba. Ya kamata ka fahimci wannan. Duk inda yan bid'a suke tarayya da junansu a wajen aqida ko fahimta, za su iya tarayya da junansu a wajen aqida ko fahimta, amma ba su taba yin tarayya da Ahlus Sunna akan aqida ko kwa daya ba. Daga nan zaka gane inda suka bauɗe daga hanyar mutanen kirki. To kuma ma'auni kwaya ɗaya ne dangane da gane kai shiryayye ne ko batacce. Ma'aunin shine yaya aqidarka take dangane da aqida Annabi da sahabbai. Ina jin duk abin da ya kai mu zuwa ga wannan dogon sharhin kenan. Da aka zo anewa Abdullahi dan Umar tambaya, ga wasu mutane sun bayyana suna cewa Allah bai san abin da za a yi a gaba ba. Sai aka ce to ku ne sahabban manzon Allah, waɗanda Allah yake cewa fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Idan mutane suka yi imani da irin abin da kuka yi imani da shi, to mutane sun shiryu. Wa in tawallaw fa inna ma hum fi shiqaq. Idan kuma mutane suka ainihin wato balle, suka ainihin bada baya, suka yin imani da abin da kuka yi imani da shi, to mutane sun shiga cikin bata, sun shiga cikin tsiya. Fasayakfikahumullah. A ƙarƙashin wannan, dukkanin wanda zaka ce dan bid'a ne game da aqida, zaka gwada aqidar shi ne dangane da ya aqida Annabi da sahabbai take, yana sabawa sai kace dan bid'a ne. Ya kamata ku fahimci wannan. Wannan aqidar da kake kudurce da ita game da Allah, game da manzon Allah, game da sahabbai, haka Allah da Annabi ya dora, haka Allah ya dora Annabin shi, haka Annabi ya dora sahabbai, haka sahabbai suka dora tabi'ai, idan sai a ce to wannan mutum Ahlus Sunna ne. To me ake nufi da sunna anan? Wato yana kan sunnatul awwalida, yana kan tafarkin mutanen farko. Sai a ce wannan mutum yana kan salafiyya. Me ake nufi da salafiyya? Yana bin tafarkin salaf. To idan aqida shi ta saba wa ta Annabi ko ta saba wa ta sahabbai a kowane bangare na daga cikin bangarorin aqida da imani, to shikenan sai a kira shi dan bid'a. Dan haka kuji, ba a kiran mutum dan bid'a dan an samu sabani na furu'a da shi. Ina fatan kun gane. Ma'ana in ka zo sallah kai kana daga hannunka daidai da kunnuwa, shi kuma sai yana daga hannun shi daidai da kafada, koda daidai da kafada da yake daga hannu, koda babu hadisi akan haka, balle akwai hadisi ingantacce, amma koda babu hadisi ingantacce akan haka, amma sai dauka shi wannan ita ce fahimtar shi dangane da furu'a, kai kuma kana da hadisin ka sahihi da yace a daga hannu daidai da kunnuwa, baka da dalilin da zaka ce mishi dan bid'a in ba zuwa yana fada da wannan sunna ba. Amma in ya kafe cewa shi fahimtar shi kenan. Shi yasa ko ga mu ƴan salafiyya, daga cikin ƴan uwan mu Ahlus Sunna waɗanda ke sakin hannu a sallah, muna bin su sallah. Me yasa? tare da muna cewa babu hadisi kwaya daya ingantacce na annabi cewa annabi ya saki hannu a sallah, saboda mas'ala ce ta furu'a. Amma daga cikin su inda zamu gane akwai wanda yake fada da sunnan manzon Allah, yana inkari, yana musu, yana fada, to wannan dan bid'a ne. Sai a ce me yasa ya zama dan bid'a? Saboda fadan shi da sunna, ba wai dan sakin hannun shi ba. Don haka ku rinka tantance maganganun mu a karkashin wannan. Duk sanda kaji ana cewa wani dan bid'a, to ya kirkiro bid'a ne dangane da ainihin aqida. To sa'annan sai kuma bid'o'i dangane da ibadoji. To bid'o'i dangane da ibadoji su ma ana kiran mutun dan bid'a. Amma ku kiyaye, su ba sa zama dalilin da za a kafirta shi ko a ce za a kibin shi sallah. To su kansu bid'o'i dangane da abin da ya shafi aqida, ana kallon su da gwargwadon yadda suka yi tsanani, da gwargwadon yadda suka yi muni, a kafirta mutum ko ba a kafirta shi ba. Amma za a kira shi dan bid'a wannan gaba daya. Amma shin yaya bid'ar take? Ta yi tsananin da ta fitar da shi daga musulunci, sai a ce to ya zama kafiri. A'a, ta yi tsanani har yana kiran mutane zuwa gare ta, sai a ce to kada ɗaliban ilimi su koyi karatu musamman na sunna a wurin shi, saboda zai kira su zuwa ga bid'ar shi da sunan cewa yana kiran su zuwa ga sunna. Jama'a, ina fatan kun fahimci waɗannan abubuwan. Duk waɗannan abubuwan da nayi bayani jama'a, nayo su ne a tattakaice. Zan kawo muku dalilai da bayanai, sannan ga littattafan nan duk za ku samu kuma a matsayin ku na ɗaliban ilimi, ku je a zage a yi karatu. Saboda yadda bid'o'i suke danno kai a wannan zamanin, ba daidai bane a ce mu ahli sunna ba ma wayarwa da mutane kai game da bid'a, musamman da bayanan nan da zan yi yau wanda yake ƙara bayyana yaya tafarkin ahli sunna yake dangane da karantar da aqida da tauhidi. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Abu na biyu da ne alƙawari a jiya, in ba ku manta ba, nace insha Allah ta'ala zan tattauna akai, su ne al-asbabul lati addat ila zuhuril bid'a. Menene ya jawo bid'o'i suka bayyana? Wato, ko a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama ba a cewa babu bid'a, sai dai a ce bata bayyana ba. To kuma kullum abin da ya bayyana shi ake hukunci da shi, abin da bai bayyana ba baka kaddara shi, baka kwakulo shi kai ka bayyana shi. Amma shi yasa ko ga a tarihi da muka tattauna jiya cewa bid'o'i basu bayyana a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama ba, a zamanin sahabbai sun yi kokarin su bayyana, akai kokarin dankwafe su, sai karshen zamanin kananan sahabbai da suka rayu irin su Abdullahi dan Umar, su ne abubuwa suka fara bayyana a zamanin su ta hanyar wasu shedanu daga cikin waɗanda muke bayani akan su, irin su Ma'abadin al-Juhani, Ja'adu dan Dirham da makamantansu. Ina fatan kun gane. Don haka menene ke taimakawa bid'o'i su bayyana? Abubuwa ne malamai suka bincika su gano kamar guda biyar. Abu na farko shine al-ghulu, wuce wuri da wuce iyaka da zakewa a cikin addini. Duk lokacin da kake da wuce wuri, inda aka tsayi da kai kake tsayawa, abinda aka ce maka ga iyakacin shi ka kara, to wannan zai taimaka wajen bayyanar bid'a. Waɗanda suka raya wannan tafarkin su ne 'yan Shi'a da Khawarijawa. 'Yan Shi'a da Khawarijawa, in ba ku manta ba, a tarihi da muka kawo jiya, su ne waɗanda suka fara bayyanar da bid'a. Khawarij su suka fara bayyana, sannan Shi'a suka zo suka bayyana. Khawarijawa suna nuna bakar kiyayya ga Aliyu, kiyayya ta tsanani har ta kai suna kafirtawa, suna halatta jini da ainihin dukiya. Waɗannan huluwi da zakewa ita ce ta kai su zuwa ga haka. To sa'annan sai 'yan Shi'a, su kuma daga nuna kariya da yi wa Aliyu banga, in ba ku manta ba, daga nan ne abu ya tsanani har ya kai zuwa ga me cewa Aliyu wasiyin annabi ne, annabi mai wasiya shi zai gaje shi. Aka tafi Aliyu ba ma wasiyi ba, a Aliyu shi ne ya cancanta da imama bayan annabi sallallahu alaihi wa sallama, kuma duk wanda ya shugabanci bayan annabi in ba Aliyu ba, to azzalimi ne, kafiri ne, dan ta'adda ne, duk alhakin barnar da ta faru a musulunci har duniya ta tashi a kansu take. Dan haka suke kalawa sayyidina Abubakarin da Umar da Uthman, waɗannan laifuffuka duk wannan zakewa ce wajen goyen bayan Aliyu. Da tafiya ta yi tafiya, sai suka ce ai Aliyu Allah ne ma. To kaga duk wannan menene ya kawo? Zakewa wajen kauna. To zakewa wajen kauna ko zakewa wajen kiyayya, yana taimakawa wajen faruwar bid'a. Shi yasa kaji annabi sallallahu alaihi wa sallama yace ahbib habibaka haunan ma, wanda duk kake so ka rinka son shi da lura, kar ka rinka makauniyar soyayya ta iya yi waye zama makiyinka. Wanda kake kin shi ka kishi da sannu sannu da taka tsantsan, don ta iya yi waye juye zama masoyinka. Don haka ku kiyaye jama'a, guluwi din nan muna kira zuwa ga ƴan uwa ahli sunna, zakewa wajen biyayyar malamai da shehunnai tana kaiwa zuwa ga bata, zakewa wajen kokarin kare malamai da shehunnai tana kaiwa zuwa ga bata. Dan haka ahli sunna ku kauce wa wannan tafarkin, saboda yanzu ahli sunna za su je su ga ƴan bid'a ga yadda suke wa shehunnan su, khawari da ƴan shi'a ga yadda suke, sai ahli sunna sai zo yace shi ma bare wa malamin shi, shi kuma malamin in za ni tatar da mu je mu akwai son zuciya sai kau da kai. A haka sai ka ga abu ya ci gaba. Ahli sunna ku ji tsoron Allah. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana Madina, ya tura Mu'adh dan Jabal kasar Yaman yaje karantar da jama'a ya alƙalanci da'awa, sai dawo suka hadu a cikin Madina. Suna haduwa sai ya ainihin durƙusa sai gaida Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Annabi ya mishi tsawa, me yasa kake haka? Yace naje na ga haka ake wa manya, dan haka ni kuma na ga ba mu da babba da ya wuce ka, shine nake maka haka. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace da zan umarci wani ya wani sujuda da mace na sa taiwa mijinta sujuda, kenan sujuda ta sallah ita ce wadda ake akan gabobi bakwai, amma a jimillance duk wata gaba da kalankwasa ta ana kiranta sujuda. Dan haka ahli sunna ku daina risnar da kai wajen gaida malamai, bid'a ce. Ku daina durkuso, haramun ne, kafirci ne. Rusuno haramun ne, kafirci ne. Duk wanda ka zo gaishe da shi, ka gaishe da shi a tsaye kyam, kada ka sake kanka in kanka ya durkusa haka kai sujuda, haramun ce. Saboda ga Qur'ani yana cewa udkhulul baba sujjada, in za ku shiga kofar binnin Qudus ku shiga cikin sujuda. Mecece sujuda? Ka karanta duk tafsiri Hajjal Lalainin ka har Radul Adhanin ka, ko na tafsiri zaka ga sun ce sujjada din nan ay munhaniina, ma'ana kuna masu risnar da kai. Ko dai baya nufin sujjada wai su shiga suna tura goshi. Dan haka sujuda durkuso sujuda ce, risnar da kai sujuda ce. Dan haka malaman ahli sunna ku ji tsoron Allah, ku ji tsoron Allah. Kuna yin bid'a, kuna yin shirka, kuna yin kafirci, kuna fakewa da sunan cewa girmama manya ne. Yau cikin malaman ahli sunna akwai malamin da ka same shi a falon shi a zaune, yana zaune akan babban kujera, shikenan wai kai sai dai ka zauna a kasa. Idan ka zauna akan kujera, koda wanda yake ce wai sai a ce wai ai ba kai ladabi ba. Duk waɗannan ƴan bid'a da suka bata, da haka aka fara, ku ji tsoron Allah malaman sunna. Ba annabi ya haujaki ya goye sahabin shi, ma'ana zaka iya zama kujera ɗaya kai da shehin ka. Babu dalilin da za a ce tunda shehi yana zaune kan kujera, malami yana zaune kan kujera. Saboda haka ko in kuka shigo sai ku zauna akan carpet, wannan bid'a ce. Ahli sunna ku tuba ku bari, ba ku da dalili akan haka. Sarawa da kuke wa malamai bid'a ce, shirka ce ta Kiristoci. A musulunci ba a sarawa wani, wani ya fito ai mishi haka, sojan gidan uwar waye kai? Babu wannan, babu. Wallahi ahli sunna ku bari, wallahi a bari. Wallahi ba musulunci bane. Wallahi dole mu tashi mu yaki bid'ar da ke waje da wadda take ciki. Wallahi dole, in ba haka ba za a koma inda aka baro. Babu wani dalili. Ka zo ka same shi malamin sunna ne, wai zaka yi magana da shi, wai dan kar kai magana da shi, kar ka gaishe shi a tsaye zaka wuce, dan me waye shi? Assalamu alaikum, akarbakallah, barka da asuba, lafiya lau, ka wuce. A wai sai ka zo ka dan zauna, wai in ka zauna kuka gaisa sannan sai ka wuce. Wannan zaman da kai matsayin durkuso yake, tunda aka fara izala mutane suna wannan tambayar ta wayo na, to tunda baba na baya son durkuso, to in nazo to shikenan na same shi a zauna, to sai in na gama gaishe shi sai in tashi. Wannan zaman menene matsayin shi? Durkuso ne. Dan in baka zauna ba me zai ce? Saboda haka ku ji tsoron Allah ahli sunna. Duk waɗannan abubuwan da kuke yi ba daidai ba ne, wallahi wajibi ne mu ji tsoron Allah akan waɗannan abubuwan. idan muka sake wallahi bid'o'i za su barku ta wajen lafazi. Kuna ga annabi bai yadda da lafazi kowane iri ba, waka ce wata ta dauka ta ne wa fina rasulullahi yatlu kitabahu, can sai waka ta mata dadi sai ta ce wa fina rasulullahi ya'lamu ma fi ghad, annabi ya san abin da za a yi gobe. Annabi ya ce a'a ki bar wannan ki ci gaba da nada su. Annabi bai yadda ba. Rana ta yi kusufi, mutane suka shiga gari ana cewa wannan da wali ne, wannan da sadauki ne, gashi dan gidan annabi ya mutu ranar Ibrahim wanda Mariya ta haifa. Mutane suka ce ai wannan da kaza kaza. Annabi sai miƙe yana cewa a'a inna shamsa wal qamara ayatan min ayati Allah la yankhasifani li mauti ahadin wala li hayati, rana da wata ayoyin Allah ne, ba sa kisbewa dan wani ya mutu ko dan an haifi wani. Haka ahlus sunna ya kamata in kaga an yi maka ba daidai ba kace ba kyau. Akhiru ahadi bil allamati al qadi Abubakar Muhammad Gumi waqa'at hadhihi, wa gani na karshe da ne Malam Abubakar Gumi a gidan shi mun je wani yazo ya durkusa, malam yace ba ni hana ka ba in ka sake ba ni sake amsa gaisuwarka. Haka muke so mu gani ahlus sunna daga gare ku, amma kai wa'azi ka ce ba kyau, kuma kai an zo an yi maka ka dan kau da kai ka ce ana da bin sa hankali saboda kai ne, amma ba kai akai wa ba sai ka bi su da zafi wallahi ka zama mushriki, ka zama mushriki. Dan haka wallahi ku ji tsoron Allah, wannan matsala dole ne malaman ahlus sunna ku gyara ta. Akwai malaman da ba a hannu da su yau saboda su manya ne, aina aka samu wannan, wannan bid'a ce, ka zama mubtadi'i ka tuba. Iyakacinta kenan, kowaye kai ana hannu da kai, kowaye duk darajarka baka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ana hannu da manzon Allah. Ba wani malami da za a ce tunda ya shiga mota gidan gaba sai dai a ban mishi, wane ne zai zauna tare da mala, ƙarya ne. Ga jaki manzon Allah ya hau ya goya sahabin shi Mu'az ibn Jabal, annabi ya dora shi akan jaki a wurin aikin hajji, annabi ya dora kanin shi Fadlu kanin Abdullahi ibn Abbas ko wan shi ya dora shi akan wannan taguwa tashi. Sayyidina Umar zai yi tafiya a matsayin shi na shugaban musulmi, an bashi jaki shine presidential jet, ya dauki abokin tafiyar shi suka tsara tafiya, zamu je wuri kaza, in an je wuri kaza ni zan hau jaki, in an tafi kai zaka hau, in mun hau shi mu biyu zamu kuntata mishi. Haka suka tsara, sai aka wayi gari za a isa cikin binnin Kudus, tafiya ta juya, yaro shine akan jaki, sarkin mu'mine kuma yana korawa. Yaro yace ranka ya dade na yafe wallahi ka hau. Umar yace kai ka hau, ka karge za mana tsari. Haka muka tsara mu tafi. Abin da ya kamata kenan. Abin da ya kamata kenan. So ba wata burgewa bace, a'a haka abin ya kamata ya zama. Kai ahlus sunna ka kiyaye sunna, amma kai ya zama kun wasu sun yi bid'a ku ragargaje su ai kabbara a ji dadi, amma ku kuma kuna nan kuna bid'a, kuna shirka, kuna yin abin da ba daidai ba, amma ku kuma kuna tawili. In kuka yi haka kun ci amanar Allah, sai Allah ya rusa ku. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Dan haka ƴan Shi'a da Khawarij sun bullo ta wannan guluwi ne. Guluwi shine ainihin ya lalata su. Allah madaukakin sarki ya taimaka. To sannan abu na biyu wanda ya taimaka wajen bayyana bid'a shine ar-raddu 'ala al-bid'ati bi bid'atin mithliha aw ashadd minha. Sai wasu su yi bid'a, in kuka tashi za ku yi fada da bid'ar sa, sai kuma ku dauko wata bid'ar ku yi fada da ita, ko kuma ma wanda ta fi ta tsanani. Duba bid'ar da muka yi magana ta ainihin murji'a da ainihin mu'tazila da mushabbiha da sauransu, waɗannan suna musun sifofin Allah. Muqatil ɗan Sulaimana da yazo shi kuma sai ya tabbatar da sifofin Allah, yace Allah yana da siffa irin ta halitta. Waɗannan suna cewa Allah bai da siffa. Shi kuma wannan da yazo zai rusa sai yace Allah yana da siffa kuma siffa irin ta halittu. Dan hakan an ce yadullahi, waɗancan sai su ce Allah bai da wata siffa mai suna yadu. An fahimta? Shi kuma sai ya ce Allah yana da siffa mai suna yadu, kuma yadun kayadi, hannun Allah irin ko kamar hannuna. Kun ga ya rusa bid'a da wata bid'a. To wannan kuma yana faruwa ne sakamakon rashin kwarewa da karatu. da kuma zakewa ita ma tana kawo haka kenan duk lokacin da za a yi raddin bid'a sai an yi taka tsantsan kenan malamai ne suke raddin bid'a domin malamai su suka san wajhul ibtida ya akai kaza ya zama bid'a to wace hanya za a bullo a bayyana wa jama'a wannan bid'a ce dan haka ku kiyaye aikin fada da bid'a na malamai ne jahilai ko kuma waɗanda ba su kware da ilimi ba in suka shiga za a samu matsala to sa'annan salisan abu na uku wanda ya taimaka wa bid'a ta bayyana tun a waɗancan zamanna har zuwa waɗannan zamannan al mu'assirat al ajnabiyya hannun kasashen waje waɗanda ba musulmi ba kristoci yahudawa maguzawa waɗanda suka rinka shigowa suna ainihin yin reverse kun san mun kawo wasu daga cikin waɗannan ko kun tuna magana da na kawo muku jiya dangane da Abdullahi ibn Saba al-Yahudi nace ku je ku karanta littafin ainihin website www.fnoor.com Faisal Noor ga ɗaya daga cikin littafin da muka sanya baka same shi a wannan website din kaga tawdi'un naba an mu'assisi shi'a Abdullahi ibn Saba baina aqlami ahli sunna wa shi'a wa ghairihi gashi nan bayyana labari na gaskiya game da wanda ya kafa kungiyar Shi'a Abdullahi dan Saba menene alkalamin ahlus sunna da ƴan Shi'a suka rubuta ka samu wannan littafi yana nan zaka iya downloading din shi a website kuma kai printing din shi in ba haka ba gashi nan sai ka zo nan ka ainihin ya photo start amma kamata yanzu kusan kowa ya zama yana da access ga internet saboda internet kamar yadda muka bayyana a can wata baiwa ce ta Allah da Allah madaukakin sarki ya kawo ta a wannan zamani to ina son ku natsu da kyau ku tuno maganganun da na faɗi dangane da kadariya a jiya kun ga kadariya idan ba ku manta ba muka ce asalin wanda ya shigo musulunci ya fara faɗin wannan magana aka ji a bakin shi dangane da musun kaddara shine wa ha Ja'ad amma a Basra nan da muke sharhin hadisin Ibn Umar fa aha Jahm dan Safwan to ina so ku natsu da kyau ku tuna kissar wannan Krista wanda yace ya shigo addinin musulunci mai suna Susan ko Sansawai ko makamantan haka ya shigo cikin addinin musulunci ya fara yada wannan aqida shago yazo ya bude a tsakiyar garin musulmi sai yace ya shiga musulunci yazo ya yada wannan aqida da ya da kuma shikenan sai koma sai ridda ya koma cikin addinin shi an fahimta jama'a bayan yayi wannan barna ya koma cikin addinin shi shikenan kuma sai ya bar musulmi aka ji waɗannan aqidoji a bakin su Ja'ad da kuma su Jahm da sauransu an fahimta Ja'ad kuwa bari ku ji asalin inda ya fara koyo aqidar shi daga bayanu dan Sam'an bayanu dan Sam'an ya koyi wannan aqida daga Falut Falut kuma dan yar uwar Labidu dan A'asam ne ba Yahudan nan da yawa Annabi sallallahu alaihi wa sallama asiri Labidu dan A'asam al-Yahudi kuma ya dauko wannan karatu ne daga wani dan uwan shi ba Yahude na kasar Yaman me ya faru Ja'ad ya dauki wannan aqida Jahm dan Safwan kuma yazo ya dauka daga gare shi kun ga asalin aqidar tana karkarewa zuwa ga wake nan zuwa ga Yahudawa waccan aqida ta kadariya kuma tana karkarewa zuwa ga kristoci to ka kiyaye wannan da kyau sannan kar ka manta Abdullahi ibn Saba al-Yahudi shi kuma fa mun ji cewa daga Yahudanci yake yazo yace ya shiga addinin musulunci da ya barna kawai sai gudu ya koma kasar su shikenan yayi abin da zai in ba ku manta ba nace muku ku je ku karanta sharhin al-Ba'is al-Hafiz sharh ikhtisar ulum al-hadith na al-Imam Ibn Kathir wanda Sheikh Ahmad Shakir yayi da kuma sharhin al-Fiya tasyudi wanda Ahmad Shakir yayi zaka ga jeran giyar waɗannan mutane da aka kama su za a kashe su gwalo suke wa musulmi suna dariya su ce sun tuba mana a kyale su a suka ce ba za su tuba ba kamar yadda na gaya muku abin da ya faru kenan a Kano ga Maitatsine ko kadan Maitatsine ba musulmi bane bai taba musulunta ba Professor Dawood shi ya tabbatar da wannan yana kan yana nan akan website na ainihin jaridar Daily Trust. Magana za ta yi magana zan zo da wannan falle na jarida sannan kuma yana nan akan website din su da hoton shi professor da sauransu annan ne ai ya kawo alakar Boko Haram da ainihin akidar mai tatsine. Ina ma Professor Dawood ya san tarihin da na sani daga ainihin sarkin Gashuwa wanda ya rasu wan ma'aishin wannan sarkin wanda yake kai na yanzu wanda wannan tarihin na zauna na baku shi a lokacin da muka yi kasar din in an kiji ba a ki gani ba da duk sai ku ga yadda abubuwan suke bayyana sannan kai ba kai mamaki irin su Jerry Gana Professor Jerry Gana irin su Jermaine Hussaini irin su Theophilus Danjuma suna da hannu dangane da kariya da suke baiwa tafiyar Boko Haram da sauransu me yasa domin ya bayyana cewa addinin musulunci addini ne na violence addinin hayaniya ne da kawo rudani abinda Professor Dawood Ojobi ya faɗi kenan yace duk an kirkiro su mai tatsine ne da waɗannan abubuwan a ƙarƙashin kungiyar ka an yi haka ne don a samar da rudani a cikin addinin musulunci da wannan ne zaka ga ashe matasa duk lokacin da wata da'awa ta fito dole ne ku rinka zuwa kuna tuntuban malaman sunna ala gafarta malam kaza da ake menene ba wai sai kai zurfi kai nisa akai ba sannan kuma ka zo kana kafirta kowa kuma kace kai kadai ne musulmi daga ƙarshe abubuwa su zo su hude maka ka waiga baya ka dubi gaba ka rasa yadda zaka iya warwarewa dan haka sai kaga kawai dole ka tafi akan haka Allah madaukakin sarki ya kiyaye. To jama'a kun ji dalili na uku daga cikin manya-manyan dalilan da suke karfafa bid'a ta shigo shine me? Hannun kasashen waje. In muka ce kasashen waje waɗanda ba musulmi ba su shigo cikin addini. Shi yasa ina ƙara gaya muku musulmi. Idan Kirista ya musulunta ko Papa Roma ne musulunta babu dalilin da za ku tara shi muku wa'azi. Me zai muku wa'azi akai akan Bible? Bible akwai shari'a a ciki ne ba kwa bukata. Qur'ani ne yake da shari'a. Papa Roma duk sanin shiga Qur'ani yau ya shigo musulunci ya san Qur'ani irin sanin da malaman ku suka yi amma ya sani? A sai a ce wai bari a tara shi ya rinka yi wa musulmi wa'azi dangane da comparative religion. Comparative wannan wa'azi dangane da a ce Bible ya ce kaza Qur'ani ya ce kaza. Malaman musulunci su ne suke yi irin su Ahmad Didat waɗanda sun san addinin musulunci sun kuma san addinin Christianity irin su Dr. Zakir Naik da irin su Malam Hussein Mabera da irin su Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Ada da almajirin shi Ibn Qayyim Ada waɗanda sun kware sun sani sun goge game da musulunci kuma sun san addinin Christianity musulmi ku guji pasto ya musulunta ku dora shi cikin masu wa'azi akwai hadari ya ku musulmi ta haka sharrori da yawa suka shigo cikin addinin musulunci irin su Wahab ibn Munabbih tsohon Reverend Father ne a cikin Yahudanci bayan kwana biyu sai gashi an danka mishi ƴaƴan sahabbai da tabi'ai yana karantawa in yazo yana karantar da su abin da ya shafi Qur'ani idan ya ga wannan kissar gashi ganta a cikin Bible sai ya dauko na Bible kawai sai ya sharhi da su dan haka sai aka zo aka samu abubuwa da yawa Isra'iliyan sun zo sun rude dan haka musulmi ku guji tubabban dan bid'a ya sha bid'a ya kwankwadi bid'a tsohon dan Shi'a ne tsohon dan Boko Haram ne tsohon dan dariqa ne ya ce ya dawo cikin ku sai ku ce zo yi muku wa'azi yemu